Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Tisle muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata 28 ga watan Yuli shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya.
A jiya Litinin aka fara gagarumin gwajin maganin rigakafin cutar COVID-19 a Amurka domin tabbatar da sahihancinsa da ingancinsa. Prime Minister kasar Lebanon Hassan Diab ya faɗa a yau Talata cewa kasar Isra'ila ta keta haddin kasar akan abin da ya kira faɗaɗa jibge da dakarun soji mai hatsari, yayin da kasar Isra'ila da mayakan Hezbollah suka yi musayar wuta akan iyaka. A jiya Litinin a yau Talata an sake ajiye gawar marigayi dan majalisar dokokin Amurka kuma dan gwagwarmayar ƴancin dan adam John Lewis domin masu zaman makoki su yi masa ban kwana na ƙarshe.
Kanin labaran duniyar kenan. Bayan da shugaban Najeriya da takwarorin sa na wasu kasashen kungiyar tattalin arzikin yammacin Afirka ta ECOWAS suka bada wasu shawarwari kan yadda za a shawo kan rikicin kasar Mali, wasu masu sharhi na ci gaba da tsokaci kan wannan al'amari.
Mutanen da suke da suka tada wannan wato shirin din da cewar ba ta son shugaban kasa sun ce su wannan shiri da aka yi ba ta ciki, abinda zai suke ciki shugaban kasan kawai.
To hakan dai na faruwa ne yayin da shugaban kasar ta Mali Ibrahim Boubacar Keita ya rage yawan ministocinsa a wani mataki na yin sharar fagen kafa gwamnatin haɗin kai. Sannan za kuma mu kawo muku wata hira ta musamman da muryar Amurka ta yi da sarkin Hausawan kasashen nahiyar Turai Alhaji Siraju Jankaɗo Labban Musawa, dangane da batutuwan da suka shafi yadda cutar COVID-19 ta shafi al'ummar Hausawa a Turai da kuma sauran batutuwan da suka danganci yadda ake gudanar da wannan masarauta.
Wannan cuta gaskiya ta yi tana da tashin al'umma da dama, amma al'ummarmu Hausawa mazauna kasashen Turai gaskiya duk wanda suka shafa bai fi mutum 25 ba, ciki kuma akwai kaman guda 4 wanda Allah ya karbi rayuwarsu.
Muna kuma tafi da shirin noma wanda Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa da kuma ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma bari mu fara jin yadda duniyar ta wani tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A jiya Litinin an fara gagarumin gwajin maganin rigakafin cutar COVID-19 a nan Amurka domin tabbatar da sahihancinsa da ingancinsa. Wani dan sa kai a Savannah da ke Georgia ya karbi maganin na farko na gwajin wanda kamfanin sarrafa magunguna da ke nan Amurka Moderna da kuma masu binciken magunguna na hukumar kula da cututtuka masu yaduwa suka sarrafa. Dan sa kai shine mutum na farko daga cikin mutum 30,000 masu cikakken lafiya a fadin kasar da suka amince a yi gwajin da su a makonni masu zuwa. Za su karbi kashi 2 na maganin rigakafin a cikin makonnin masu yawa, inda za a tantance ko za a iya kamuwa ko kuma warkewa daga cutar a gwajin da za a yi. Bincike na baya-bayan nan ya nuna 'yan sa kan da aka yi gwajin da su ba su nuna wasu alamu na illa mai tsanani na maganin ba. Fiye da rabinsu sun bayyana kasala da ciwon kai da sanyi da ciwon gabbai da kuma inda aka yi musu allurar. Dr. Anthony Fauci, shugaban hukumar kula da cututtuka masu yaduwa, ya gaya wa manema labarai jiya Litinin cewa za a sami sakamakon gwajin a watan Nuwamba. Idan aka sami nasara, kamfanin na Moderna zai samar da miliyan 500 na alluran a shekara daya, tare da fatan cimma samar da biliyan 1 a shekara ta 2021. Ma'aikatan kiwon lafiya a kasar Brazil sun buƙaci kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da ta binciki gwamnatin shugaban ƙasar Jair Bolsonaro akan laifukan cin zarafin ɗan adam akan yadda yake tunkarar annobar coronavirus. An miƙa koken da yake ɗauke da bayanan shaida daga ƙungiyoyi da ke wakiltar ma'aikatan kiwon lafiya sama da miliyan 1 ga kotun da ke Hague. Ƙungiyoyin na zargin gwamnatin Bolsonaro da nuna halin ko in kula wajen fuskantar barkewar cutar COVID-19 wanda ya sanya rayukan jami'an kiwon lafiya da kwararru da ma al'umma baki daya cikin hatsari. Akwai rashin jituwa tsakanin Bolsonaro da sauran gwamnonin jihohin kasar inda yake kin amincewa da takaita zirga-zirga domin dakile yaduwar cutar na coronavirus ciki har da dokar hana fita. Bolsonaro, wanda a kwanakin baya aka nuna shi ya warke daga cutar coronavirus bayan da ya kamu da cutar tsawon makonni uku yana jinya, yayi ta nana ta cewa saka dokar kulle yana kassara tattalin arzikin kasar. Kasar ta Brazil na da adadi mafi yawa na kamuwa da cutar COVID-19 a yankin Latin America, inda take da mutum miliyan 2.4 masu cutar kuma sama da 87,000 suka mutu. A yau Talata an sake ajiye gawar marigayi dan majalisar dokokin Amurka kuma dan gwagwarmayar yancin dan adam John Lewis a ginin majalisar dokoki na Capitol a Washington domin masu zaman makoki su yi masa bankwana na ƙarshe. Lewis ya mutu a makon jiya yana da shekaru 80 bayan da ya kwashe shekara daya yana fama da cutar kansa wato daji. A jiya Litinin ne aka rako akwatin gawar tasa da ke lullube da tutar kasar zuwa harabar majalisar inda ya kwashe shekaru 33 yana wakiltar jama'arsa na gundumar Georgia. Kafin isowa harabar majalisar a Capitol Hill, sai da jerin gwanan motocin da ke dauke da gawar ya bi ta muhimman wurare da ke da alamun fafutukar kare haƙƙin dan adam, ciki har da sabon wurin nan da ke kusa da fadar White House da ke nuna Black Lives Matters, wato rayuwar bakar fata na da muhimmanci. A jawabinta a jiya a harabar majalisar, shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi ta bayyana Lewis a matsayin babban mai hangen nesa na majalisar. Ta ce ya bi sahun jajirtattu irin su tsohon shugaban Amurka Abraham Lincoln a wajen da aka ajiye shi. Wuri ne na zinare da ake ajiye akwatunan gawa yayin irin wannan bankwana.
Tuwa gaida Aishatu Sule wacce nan ba da jimawa ba za ta sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar. To bayan da shugabannin kungiyar rayuwar tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS suka ba da shawarwari kan yadda za a shawo kan rikicin siyasar ƙasar Mali, masu sharhi na ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan wannan yunkuri. A daji Litinin, shugaba Muhammadu Buhari da takwarorinsa na Nijar, Ghana, Saliyo, Senegal, Liberia, Cote d'Ivoire, Guinea-Bissau da Malin suka gudanar da wani taro ta yanar gizo inda suka cimma matsayar cewa a kafa gwamnatin haɗin kai a kuma sauke 'yan majalisu 31 da aka ayyana a matsayin waɗanda suka lashe zaben da aka yi a wani yunkuri na ganin an sasanta rikicin ƙasar. To sai dai duk da yabawa da yunkurin da shugabannin ke yi na sasanta rikicin da kuma matakin da shugaba Abubakar Keita ya ɗauka a baya-bayan nan na rage ministocin gwamnatinsa, Alu Diallo, mazaunin birnin Bamako a ƙasar ta Mali wanda ke sharhi kan al'amuran yau da kullum, ya ce a tashi fahimtar har yanzu ƙungiyar ta ECOWAS ba ta kullo da wani abu sabo saɓanin shawarwarin da ta gabatar a baya ba.
Ai wannan magana da aka faɗa an ki ta yi a wato mission ɗin Jonathan Goodluck ne da ya tafi su sun kawo wannan shawara. To amma mutanen da suke da suka tada wannan wato shirin ɗin da cewar ba sa son shugaban ƙasa sun ki wato sun ki buƙatar su, sun ce su wannan shiri da aka yi ba sa ciki, abinda dai suke ciki shugaban ƙasan kawai ya fita daga mulki, saboda shi ne magani wanda yake ake ganin wato zai warkar da Mali. Sun ga muddin da yake akan mulkin nan, to ƙasan ba za a zauna lafiya ba, ba za a samu lafiya ba, wato ta fannin wato makaranta wato karatu ba za a samu cigaba ba, kuma ta fannin shekaru ba za a samu cigaba ba, kuma abinda ma ake faɗa sosai shine korafin da ake ciki.
Kana ga masu zanga-zangar za su amince su janye idan aka sauke 'yan majalisu 31 da aka ce sun lashe wannan zaɓe, wanda hakan na ɗaya daga cikin ƙorafe-ƙorafen da suka haddasa wannan rikici, lura ko ba da cewa shugaba Keita ya rage ministocinsa?
To a wannan dai kuma Allah ya shirya su, amma dai abin da ake ciki yanzu ko an sake wucin su wa'annan ɗin 31 ɗin da aka faɗa. To muka san dai M5 sun nuna su da abin da suke so wato yadda suka shirya su suka ce za a ba su ne za su ba da PM bashin sun ba da PM za a ba shi kuma full power
wato prime minister kenan
su abinda suka faɗa sun farko suka ce a ba su wato prime minister bashin an ba su prime minister kuma za a ba shi full authority wanda ya ce shi ne zai zaɓi ministoci da za su
yi wato a ba shi cikakken iko kenan
a ba shi cikakken iko to kuma in mali za ta je a waje ko ina ne a majin president shi wannan prime minister ne ne zai je to a nan ne su mutanen majority suka ce ai wannan abu zai wuce boda in aka yi haka din ai kaman babu shugaban kasa ne an shafe shi kenan duk wato an karɓi masa wato mulki to abinda saka su da abinda da suke saye kenan akai
to a halin da yake ciki a yanzu ya yanayin birnin na Bamako misali ana zaman daddanne ko ku dai mutane suna harkokin su na yau da kullun
to allo inda muke yanzu babu ne tashin hankali babu ne wato da hanya da ake ciki saboda
daga mai mai kana zaune a ina ne a birnin na Bamako
inda nake zaune ana cewa wurin baka daji wato a cikin birni ne ma ni ina cikin birni ne ma sosai mutane M5 suka ce a bara tukunna sai sallah ya wuce in aka yi sallah lafiya aka kare to uku ga watan August za a soma wato da sun soma inda gwamnati take aiki kamar su gidan rediyo kamar duk dai ma'aikata sun tura mutane a je a mamaye wajen to za su soma wannan zanga-zangar nan a samu wata mai zuwa uku ga watan August amma yanzu haka dai ana cikin zaman lafiya yanzu dai kowa dai ana tattalin sallah ana tattalin wata raguna
Diallo kenan mazaunin birnin Bamako a kasar ta Mali. Yanzu kuma ga Aisha ta sake dawowa da ƙarshen labaran duniya.
Prime Minister kasar Lebanon Hassan Dayib ya faɗa a yau Talata cewa kasar Isra'ila ta keta haddin kasar akan abin da ta kira faɗaɗa jibge dakarun soji mai hatsari. Yayin da kasar Isra'ila da mayakan Hezbollah suka yi musayar wuta akan iyakar a jiya Litinin. Ina kira da a yi taka tsantsan a kwanakin nan domin komai na iya faruwa. Ina fargabar lamura na iya rincaɗewa sakamakon tsananin tashin hankali da ke kan iyaka a cewar Dayib a shafinsa na Twitter. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi jiya Litinin cewa Hezbollah na wasa da wuta jim kaɗan bayan da Isra'ila ta ce ta barar da yunkurin mayakan Hezbollah na kutsawa iyakarta. Netanyahu ya ce Lebanon da Hezbollah ke da alhakin duk hare-hare da ake kai wa Isra'ila daga Lebanon. Duk da harin da aka kuma kai mana za mu mayar da martani da ƙarfin gaske. Ya ƙara da cewa shugaban mayakan na Hezbollah Hassan ya yi kuskure wajen kimanta ƙarfin Isra'ila na kare kanta. Kuma Lebanon za ta ɗanɗana kudarta. Ina fata ba za a kuma samun wannan kuskure ba. Sojojin Isra'ila sun bayyana cewa wasu gungun mayaka ne suka yi yunkurin shigo musu ta bangaren gonakin Sheba, bangare da Isra'ila ta kwace a yakin shekarar 1967. An yi musayan wuta tsakanin mayakan biyu na sa'a guda kuma babu asarar rayuka. A yau Talata aka yankewa tsohon Prime Minister kasar Malaysia Najib Razak hukunci bisa aikata laifuka 7 da ke da alaka da wawure miliyoyin kuɗin kasar da ke asusun ci gaban kasa. Babban alkalin Kuala Lumpur Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali ya samu tsohon Prime Minister ɗan shekara 67.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To yanda duniya ke ci gaba da fama da annobar coronavirus. Hausawa kimanin 25 ne waɗanda ke zaune a nahiyar Turai suka kamu da cutar. Mun hudu daga cikin su sun rasu. Sarkin Hausawan nahiyar Turai Alhaji Sirajo Jankaɗo Labbo Musawa wanda ya sanar da hakan a hira da Haruna Shehu Maraba Jos. Ya ce akwai ƙarancin jiragen sama na kwashe 'yan Najeriya da ke son komawa gida daga Turai saboda annobar ta coronavirus.
Wannan cuta gaskiya ta yi tana da tashar al'umma da dama. Amma al'ummar mu Hausawa mazauna kasashen Turai gaskiya duk wanda suka shafa bai fi mutum 25 ba, ciki kuma akwai kaman guda 4 wanda Allah ya karbi rayuwarsu. Al-Qaluma da muka tattara, bayanai da muka tattara sun nuna mana cewa mutane 4 ne suka rasu da sanadiyar wannan cuta.
Kuma waɗannan mutane 4 kamar yadda ka faɗa kusan a duka kasashe 27 kenan na nahiyar Turai?
Kwarai kuwa, ciki kuwa akwai mutane 2 da Allah ya karɓi rayuwarsu a nan Paris. Akwai wani babban likita wanda yake sananne, shi kuma a London yake da zama. Sannan kuma akwai ɗaya daga Germany wanda shi ma muka samu labari ya rasu a sanadiyar wannan cutar.
To ranka da dai ban sani ba, ɗaya daga cikin abubuwan da zaka ga musamman 'yan Najeriya da ke zama a ƙasashen waje, wala Allah Hausawan ne ko ba Hausawa ba, da suke ta magana akai daidai wannan lokaci shine batun suna so su koma gida. Ban sani ba shin wannan wani abu ne da kuka taɓa tattaunawa tsakaninka da mutali ko kuma Hausawa suka kawo maka batu cewa suna so su ma su ga cewa lallai sun bar ƙasashen da suke sun koma gida a daidai wannan lokaci?
A gaskiya a halin yanzu akwai mutane da dama wanda suke da niyan koma, sai dai babu jirgi, babu daman da za su koma. Duk da cewa gwamnatin tarayya ta tanaji jirgi wanda aka zo aka ɗibi mutane a nan ƙasashen Turai, amma gaskiya bai isa ba, saboda har yau akwai mutane da suke a makale a nan, kama daga waɗanda suke zaune a nan da Hausawa da ma wasu ƙabilu, har ma waɗanda suka fito daga gida kuma suka makale a nan a sanadiyar rashin zirga-zirgar jiragen sama.
Ganin cewa wannan sarauta kaka ta Hausawa ne, kuma Hausawa an san su musamman a daidai irin wannan lokaci, misali a ce an gama azumi, akwai ƙaramar sallah, akwai babbar sallah, in a can gida ne masarautu haka akan yi hawa da wasu abubuwa da zai raya masarautun namu. Ban sani ba kasancewa tun da nan ƙasashen Turai ne ba a samun irin abin da muke samu a can gida, ya irin wannan sha'ani yake kasancewa a nan?
To albishirinka, zan ce ma wato banannan Allah yadda za mu fara hawa watan Oktoba insha Allah. Mun samu haɗin gwiwa na Minister of Culture na France, wanda yake muna shirin gagarumin biki a watan Oktoba insha Allah. Amma baya da wannan, duk shekara mukan shirya bikin sallah wanda muke gudanarwa a nan Fada, kuma Hausawa daga duk sassan Turai sukan zo, har ma daga Afrika sukan halarci wannan biki.
Na fahimci cewa ita wannan sarauta ta ka har hakimai gare ka, ko?
Akwai hakimai da dama, domin kuwa duk ƙasashe da suke musamman ma manya-manyan ƙasashe da suke tarayyar Turai, muna da wakilai, muna da hakimai. Kuma a nan cikin ƙasar Faransa akwai hakimai da dama, misali a Ingila muna da galajimin masarautar Hausa Turai, a Ingila yake da zama. Sannan akwai hakimin Ingila, akwai marafa, akwai majidadi, akwai hakimai da dama. Sannan muna da sarkin bai wanda yake a Germany, sannan muna da hakimi na Spain, Switzerland da Netherlands. A halin yanzu dai inda muke da hakimai kenan, kuma muna sa ran za a yada abin zuwa wasu sassan na ƙasashen Turai.
To wani abu da zan so in sani shine, a can gida masarautu irin waɗannan namu suna taka muhimmiyar rawa wajen kula da abubuwan da suka shafi jama'a. Wani lokaci za ka ga sasanta rikici ne da dai sauran abubuwa haka da ya shafi al'umma a can ƙasa. Wato shin waɗanne irin abubuwa ne kuke tafiyarwa a nan da ya shafi Hausawa?
Alhamdulillahi, yawanci al'adunmu dai na ƙasashen Hausa, kama daga ɗaurin aure zuwa ga raɗin suna da ire-irensu, mukan gudanar ne a nan Fada. Sannan kuma idan aka yi haihuwa, aka yi mana haihuwa, akan zuwa a raɗa suna a nan Fada. Kuma mukan yi bikin sallah wanda muke gudanar aƙalla sau ɗaya a shekara, kuma muna zaman fada kowane ƙarshen sati mutane sukan haɗu ana sadar da zumunci da kadan da kadan dai mukan yi muna yada dai abin muna kamanta dai al'adun namu.
Sarkin Hausawan nahiyar Turai Alhaji Sirajo Jankaɗo Labban Musawa kenan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladi na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad ya yi ƙarin bayani akan kaddamar da bikin noma na shekarar 2020 da sayar da taki iri-iri don tallafawa manoman jihar. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin Abdulhab Muhammad ya tattauna da shugaban kungiyar manoma na Najeriya reshen jihar Bauchi barista Mahmud Haruna Yakubu wanda ya yi ƙarin haske kan shirin da gwamnatin jihar ta kaddamar. Ya kuma fara da bayani kamar haka.
Gwamnan Bauchi ya kaddamar da sayar da taki kuma a kuɗi mai rahusa, kuma ya kawo taki mun gani a zahirance kala daban-daban har ma da na ruwa, kuma ya sauke kuɗin daga 2,500 zuwa kuɗi kalilan 5,000 na MPK 2020. Yuriya kuma wanda aka fi nema kuma tana nan a ƙasa ana sayar da ita naira 7,000. Kuma ya tabbatar da cewa takin nan an kai duka ƙananan hukumomi an zuba su a cikin sto-sto mallakan gwamnatin Bauchi a ƙarƙashin Bauchi Agricultural Development Program don manoma ya zama sun samu ba tare da sun yi dogon tafiya har zuwa fadin jiha ba. To wannan abu gaskiya ba ƙaramin ci gaba bane, kuma ya sha bamban da shekarun baya kasancewar ina cikin duk kwamitocin da ake a kowane shekara na maganar rabon taki. A bana ba a kafa wani kwamiti ba, gwamna ya tashi a tsaye ya ce ma'aikatan da harkin rabon taki yake kansu ya kamata su tashi a tsaye su tabbatar da takin nan ya isa ga manoma na kwarai ba wanɗanda ba su noma ba. Shi yasa aka kai ƙananan hukumomi na faɗin jihar nan baki ɗaya. Wannan ci gaba ne fiye da yadda ake a shekarun baya, kuma mun yi farin ciki da wannan.
Mun ji labarin cewa sai da takin nan za a dinga yin sa ne kaman a kungiyance ba ɗaiɗaikun mutane ba.
Za a yi agun wanda suka zo a kungiyance abinda za a sayar musu ya danganta ga yawan kuɗin da suke da shi da kuma abinda yake ƙasa na takin da muke da shi, don ka san yawancin mutanen Bauchi manoma ne, kuma takin da aka kawo ba mai yawan da za a sayar da shi ma kowa a lokacin da yake da yazo bukata bane na a farkon wannan lokacin shuka. Amma akwai takin da yake tafi da zaran na kasa ta san makarewa za a sake kawo taki, ba zai yanke ba har daminan bane ya kare. Kuma don an ce za a sayar a kungiyance ba lalle bane a ce an hana wanda za su ya daide ku, duk wanda yazo da kudin sa kasancewan kai manomi ne, an tabbatar da kai manomi ne na kurai za a sayar maka da taki, don taka ne kawai zai zama ka samu ba kawai roman da kudariya ba, an inganta aikin noma a jihar Bauchi ta yadda za a samu amfani mai yawa kuma manoma su samu biyan bukata, kwalliya ta biya kudin sabulu su samu riba abinda akan abinda suka kashe wajen noma kan amfanin gona.
Yawancin lokuta zaka ga manoma sun yi noma sayarwa ya zamanto musu tashi hankali, kuma musamman ma da yake ba su da wasu dabarun adana kayan abinci. Kuma ga wannan karo gwamna ya yi albishir cewa zai sai dukkan kayan abinci, ko ya ko karɓi wannan batu?
Wannan labari ne babban labari, kuma mun yi farin ciki da shi, kuma mun karɓe shi hannu biyu. Kasancewa shi mai girma gwamna da bakinsa ya ce sun karɓi silos na Bauchi ko sun saya zama mallakan su, dama yana karkashin gwamnatin jihar Bauchi ne, kuma ya yi alkawari a bayyana jama'a cewa duk abin da aka noma gwamnati tana shirye za ta bada kudi isheshe don a sayi duk abin da aka noma saboda manomi ya samu biyan bukata shi ma ya samu inganci. Kuma a halin yanzu akwai abin da ita hukumar noma kuma aikatar noma na jihar Bauchi tare da wasu kungiyoyi masu zaman kansu suna kokarin su tabbatar da an yi abin da ake ce masa balu chance, wato daga kanoma ka gyara shi ka kawo wajen mai saya ya sayar shi ma ya gyara shi a ƙara gaba ta yadda kowa a kowani gaba zai samu ƙarin riba akan abin da yake yi. So kaga ta wannan hanyar ba manobi ba kawai har wanda yake saya shi ma ya sarrafa shi da ya ƙara mata inganci shi ma zai samu biyan bukata.
Akwai wani taki wanda yake mewa zai zamanto daban ko kuma barakwai mutane ba su saba amfani da shi ba wanda yake shi dai taki ne ba irin takin zamani ba taki ne wanda yake babu wasu sinadarai da yake kunshe wanda yake kuma ga dukkan alamu kamar wata ƙasa ce wanda yake ta gwada cewa tana so a yi amfani da shi musamman tana da buƙatar bude wato ta sayi wasu kayayyakin amfanin gona wanda yake da shi take tsayi wannan noman da shi maimakon a ɗiba irin takin zamani da yake. To yaya kuka ga samuwa da kuma yanda manoma suna da ilimin amfanin wannan taki a nan yanzu?
Masu sauraro, a nan za mu da sani a cikin wannan shirin namu. Sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da amsar wannan tambaya. Yanzu a madadin shugaban kungiyar manoma na Najeriya reshen jihar Bauchi, Barista Mahmud Haruna Yakubu, da kuma wakilin Abdulhab Muhammad. Sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Ta gaida Muhammad Hafiz Babali. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakon mu na farko a yau mun samu ne wato haɗin gwiwa daga Babba Haruna Bajoga da Yahaya Baba Alhaji, inda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. In akwai hangen nesa, to kamata yayi shugaba Baba Buhari ya kashe wutar rikicin cikin gidan shi na harharen 'yan bindiga a sassan arewa kafin ya ce zai ketara kasar Mali don sasanta rikicin siyasar su. Sai kuma sako na gaba wanda ya fara da cewa salam VOA Hausa, sunana Comrade Sabiu Sani, ɗan ƙungiyar muryar talaka reshen jihar Katsina. Muna kira ga gwamnatin jihar Katsina ƙarƙashin jagorancin Aminu Bello Masari ta riƙa bada takin zamani da wuri, domin gaskiya rashin bada taki da wuri yana cimma manoma tuwo a ƙwarya. Kuma ya kamata idan za a bada takin, to a bada shi cikin farashi mai sauƙi. Shi kuma wato Alhaji Mele Safari ya turo sako cewa salam muryar Amurka, muna kira ga gwamnatin mu na jihar Yobe da shugabannin karamar hukumar mu na Safari da su taimaka su gyara mana wutar lantarki da ya lalace kimanin watanni biyu da suka wuce kenan. Allah ya sa sako ya kai ga kunnuwan su, musamman ragowar shugabannin da suka maida mulkin kasashensu tankar kayan gado da suka gada daga kakanninsu. To sako na ƙarshe kuma mun samu ne daga Hassan Dogon Faci ba tsari, ya ce assalamu alaikum VOA Hausa, fatan alheri gare ku a madadin al'ummar garin Batsari. Kuma muna godiya ga gidan rediyon VOA Hausa akan isar da korafin mutanen Batsari akan yankewar gada wadda ta hada garin Batsari da Katsina. Sakamakon karanta sakonmu da tashar ta yi ya sa yanzu haka an gama gyaran gadan, harka kasuwanci ya ci gaba da tafiya. Muna godiya ga Allah ya ƙara ɗaukaka wannan tasha. Amin. Mama da la, mun kuma gode ku ci gaba da aika mana da sakonni.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
A jiya Litinin aka fara gagarumin gwajin maganin rigakafin cutar COVID-19 a Amurka. domin tabbatar da sahihancinsa da ingancinsa. Wani dan sa kai a Savannah da ke Georgia ya karbi maganin na farko na gwajin wanda kamfanin sarrafa magunguna da ke nan Amurka Moderna da kuma masu binciken magunguna na hukumar kula da cututtuka masu yaduwa suka sarrafa. Ma'aikatan kiwon lafiya a kasar Brazil sun buƙaci kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da ta binciki gwamnatin shugaban ƙasar Jair Bolsonaro akan laifukan cin zarafin dan adam akan yadda yake tunkarar annobar coronavirus.
To masu aro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Aishatu Sule wacce ta taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu.